Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Mun sake dawa da wata sabuwar shiri a cikin shirin na yau mai sauraro sai a matso kusa domin a samu karfafawa da ginuwa a shirin na yau. Uwar gida Rahila Ishaya tana shirye domin yara. A nemo su duk inda suke su matso kusa da akwatin rediyo domin su ma su samu ginuwa a ruhaniya a shirin na yau. Pastor Matthew Haruna da Pastor Audu su ma suna shirye domin su bada nasu tallafi. Sunana Ishaya Zakaria, ina da matuƙar farin cikin sake saduwa da kai. A yi ƙoƙari a bi mu sannu a hankali yayin da za mu shiga shirin da kyau.
Marabanmu yara zuwa filinmu na yau. Akwai yara a duniya da yawa da ba su da wannan zarafin da kake da shi na sauraro. Mai yiwuwa domin dalilan rashin lafiya, ko kuwa yaki ko waɗansu dalilai dai. Sai a gode wa Allah da za a iya zama a yi sauraro. Sai mu ce masa mun gode. Sai a kasa kunni ga labarin da nake da shi a yau domin ku. Sunana Rahila Ishaya. Kan labarinmu na yau yana cewa, yara masu ƙarfafa wadansu. Kamin mutuwar Yesu Kristi, yawancin mutane ba su yarda da shi ba, amma bayan an gicciye shi, mutane fiye da 5,000 sun karbe shi da ya zama Allahnsu da mai cetonsu, har an yi musu baftisma da su da yaransu. Mafi yawancinsu sun fito daga Urushalima ne. Wannan ya sa firistoci da sarakuna sun ji haushi sosai. Waɗanda sun tuba suna cike da ƙaunar Allah da kuma ƙaunar junansu. Lissafi mai sarki ya ce suna da zuciya ɗaya da rai ɗaya. Babu wanda ke da abu ya ce nashi ne shi kaɗai, amma komai nasu ɗaya ne duka. Ba wanda ya rasa abu a cikinsu. Waɗanda suke da gidaje da gonaki suna sayar da su, suna tara kuɗaɗen suna kawo wa manzane kuɗaɗen domin rabawa ‘yan uwa marasa shi bisa ga bukatunsu. Mutum guda da ya sayar da gonarsa ya kuma ba wa manzane kuɗin shi ne Yusufu mutumin Cyprus. Ya ba da kyautarsa da farin ciki sosai har an raɗa masa suna wai Barnabas, wanda ke nufin mai ƙarfafawa. Suna mai daɗi. Ko kana son wata rana wani ya kira ka da suna mai daɗi kamar yadda an ba wa Yusufu? Kila babanka ko mamarka, kai, abokai ma, ko kuwa malamarka a makaranta na iya raɗa maka suna mai kyau domin ayyuka masu kyau da kake yi. Ka ɗan gwada ka zama kamar Yusufu mutumin Cyprus ka gani. Ka yi duk abin da an gaya maka ka yi da zuciya ɗaya da kuma farin ciki ba gunaguni. Za ka sami suna mai kyau. Kuma duk yaron da an bashi suna mai kyau na samun karbuwa wurin jama'a duk inda ya shiga. A gidaje, a makaranta, har a ikkilisiya ma ana son irin waɗannan yaran. To, ko da shike ba duka mutane ne sun ba da zuciya ɗaya kamar yadda Barnabas ya bayar domin taimakon ikkilisiya ba. Waɗansu suna kawo kuɗaɗensu da fushi da gunaguni. Waɗansu suna cewa manzanan suna tambayar kuɗi da yawa. Waɗansu sun ce magana a dashen nan ba ra'ayi mai kyau ba ne. A cikin masu wannan gunaguni akwai Hananiya da matarsa Sarfatu. Sun ji labarin babban malamin nan na Nazareth wanda ya mutu ya kuma tashi daga matattu. Suna kaunar koyarsuwarsa, sun kuma yarda shi ne Almasihu mai ceton duniya. Yayin da sun ga jama'a suna sayar da gidaje da gonakinsu domin aikin Allah, sai Hananiya da matarsa sun ji su yi abin da sauran ‘yan uwa ke yi, sai sun sadakarwa Allah gonarsu. Bayan da suka sayar da gonan, ko da shike littafi bai gaya mana yawan kuɗin da sun samu bayan sayarwan ba, amma dai kuɗi mai yawa ne wanda su ma ba su zata kuɗin zai kai haka ba. Yayin da kuɗin ya shiga hannunsu, sun yi ta kirgawa. Nan da nan sai sun ji, ka, kuɗin ya yi yawa. Bai kamata su kai kuɗin duka ba. Ya kamata su ajiye kaɗan daga cikin kuɗin domin biyan waɗansu bukatunsu. zai iya yiwuwa Hananiya ga wata abu ne wanda ya sa rai zai saya, ko kuwa matarsa Sarfatu ta ga wani zani ne mai gwanin sha'awa sai ta sa rai ta saya. Sun yi shawara da su kaiwa Allah mafi yawa sai su ajiye sauran da tunanin waiwa zai sani. Yara masu sauraro, me ya sa ba su yi amfani da kudinsu ba amma na Allah ne da sun yi alkawalin badawa suke so? Hananiya ya sa kudin a cikin jaka sai ya nufi inda manzo Bitrus yake karban kyautan jama'a wanda suke kawowa. Ya zata da cewa manzon zai yabe shi da bayas wanda ya yi. Amma isowan shi ke da wuya, ya kasa hada ido da manzo Bitrus. A nan take sai ya ji karaya a zuciyarsa. Da ya ajiye kudin akan tebur, sai Bitrus ya iya karanta duk tunanin zuciyarsa. Bitrus ya ce masa, Hananiya, me ya sa ka yarda shaitan ya shiga zuciyarka har ka yi wa ruhu mai sarki karya? Ka ajiye sauran kudin da ka samu daga gonan da ka sayar? Lokacin da baka sayar da gonan ba, da ba naka ba ne? Kai ne ka ɗau kuduri ka sayar ka ba wa Ubangiji kudin. Me ya sa ka sabawa alkawarin da ka yi? Ba mu ka yi wa wannan karyan ba, amma Allah ka yi wa. Abin mamaki, yaya aka yi Bitrus ya san abin da Hananiya da matarsa sun yi? Ba su gaya wa kowa kudirin da sun ɗauka ba, amma gashi Bitrus ya sani. Wannan ya ba Hananiya mamaki kwarai da gaske. A nan take sai Hananiya ya faɗi ya mutu. Wasu maza da ke wurin sun ɗaga gawarsa sun je sun binne. Bayan matarsa Sarfatu ta gaji da jiran mai gidanta a gida ba ta gan shi ba, sai ta fara tunani barkatai. Wai shi ya bi ina ne? Ga inda ya je ba wani nisa, amma ya je ya zauna. Ta tashi ta biyo bayan mai gidanta da tunanin kila an bawa mai gidanta wani babban matsayi ne domin yawan kuɗin da ya kai wa manzane. A cikin kallilan lokaci sai ga ta a gaban manzo Bitrus. Shiganta ke da wuya sai Bitrus ya bata mamaki da tambaya. Uwar gida, ki gaya mini gaskiya haka ne kun sayar da gonar? Ya gaya ma matar asalin yawan kuɗin da sun samu daga gonar da sun sayar. Ga kuma yawan abin da ya kawo. Me ya sa kun yarda kun gwada ruhu mai sarki? To, ga sawun wanda sun ɗauki gawar mijinki a bakin kofa, suna shirye domin ɗaukar naki. Sai ta yi ihu, mai gidana ya rasu? Gama wannan maganan ke da wuya sai ga ta darab a ƙasa. Ta mutu, sai an ɗauki gawarta an binne kusa da namijinta. Yara ƙaunatattuna, ko mun iya ganin bambanci tsakanin Barnabas da Hananiya? Wasu yara sukan boye baikon da iyayensu sun ba su sa a tasar baiko a ekklesiya domin su sai kayan kwaɗayi. To, Allah na gani. Sai mu bar yin haka kada Allah ya hore mu kamar yadda ya hori Hananiya da matarsa Sarfatu. Mu kuma daina gunaguni idan an ba mu aiki, domin mu zama kamar Yusufu da an ba shi suna mai kyau. Kash! Domin karancin lokaci, a nan za mu dasa aya, sai kuma shirinmu na biyu. Amma kamin nan, Nice da Hilla Ishaya ke ce muku, mu kasance yara masu biyayya.
Kin sani, babana ya ce zai ɗauke ni mu je birni lokacin sallah.
Ni kuma babana ya kai ni kasuwa a kekensa, ya sa mini kayan sallah masu kyau.
Babana yana da babban kyakkyawan shanu.
Ni kan jeuran mamana ya kai daga ƙasa har sama.
To, a gidanmu ko? An yanka kaza.
Mu kuma a gidanmu an dafa shinkafa jiya. Kuma banda haka babana ya sa na makaranta.
Sai me, ai ni ma haka. Har mamana malama ce a makarantarmu.
Yawwa, to babanka yana kai ka asibiti a maka rigakafi don kaka kamu da rashin lafiya?
A rigakafi? Ai, to ya ce zai kai ni gobe.
Ku tabbatar kun kai yaranku asibiti don tsarin rigakafi na yau da kullum. Mi yunkurin kare makomarmu.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, za ka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Mecin amana, Allah baya so mutum mecin amana. Mai sauraro barkamu da warhaka, barkamu da wannan lokaci, lokaci mai albarka, lokaci na jin maganar Allah. Karatunmu na samuwa cikin farawa sura 25 aya 34. Maganar Allah ta ce, Yakub kuma ya ba isuwa gurasa da wasuwasa, ya ci, ya sha, ya tashi, ya yi tafiyarsa. Hakanan isuwa ya wakala gadonsa na haihuwarsa. Kan maganarmu a yau ita ce biyan bukata na yanzu yanzu. Biyan bukata na yanzu yanzu, bari mu yi addu'a. Mun gode maka ya Ubangiji da ka bamu wannan lokaci na mu ji maganarka. Kan maganarmu a yau na cewa biyan bukata na yanzu yanzu. Ka taimake mu ya Ubangiji mu guje ma bukata na yanzu yanzu da zai iya sa mu fada cikin zunubi. Mun roƙa cikin Yesu Kristi mai cetonmu. Amin. Mai sauraro, ko ka taba jin kana da bukata na yanzu-yanzu cikin rayuwarka? Isuwa saboda bukata na yunwan cikin shi ya sayarwa kanin shi Yakub gadon shi. Mai sauraro, ko a rayuwa ka taba jin wata bukata na jiki da tana matsa maka cewa ka biya bukatan nan a wannan lokaci? Bukata na yanzu-yanzu. Bukata na yanzu-yanzu ta jefa mutane da yawa cikin halaka, ta sa mutane da yawa sun yi asara na muhimman abubuwa da Allah ya mallakar musu. Misali, Yakub da ɗan uwansa Isuwa. Isuwa shine babba. Isuwa bisa ga albarka da Allah ya masa na ɗan fari yana da rabon gado ninki biyu, amma saboda kosuwa da zakuwa na biyan bukata na yanzu-yanzu ya gwammace ya yi asara na wannan gado na ɗan fari don ya biya bukatarsa na jiki na yanzu-yanzu. Sau da yawa mutane waɗanda bukata na yanzu-yanzu ya jefa su cikin wani hali suna cizon haƙora, waɗansu sun mutu. Mai sauraro, sau da yawa bukata na jiki na yanzu-yanzu yakan toshe tunaninmu na ruhaniya, yakan tone tunaninmu mai kyau ya mayar da tunani mara kyau. Mutane da yawa sun sha su karɓi bashi domin suna bukata yanzu-yanzu su biya bukata, amma a ƙarshe waɗansu sun bar gidajensu, waɗansu sun bar garuruwansu, ba za su sake komawa ba, waɗansu sun lalace domin bukata na yanzu-yanzu. Mai sauraro, mutane da yawa bukata na jiki ko abinci ko jima'i ko neman matsayi ya kai ga ya canja tarihinsu daga tarihi mai kyau zuwa mummuna, ya canja yanayinsu daga yanayi na daraja zuwa yanayi na kaskanci. Lallai bukata na yanzu-yanzu tana kawo asara. Isuwa ya yi asara. Isuwa ya lalace. Littafin Mai Tsarki ta ba mu koyi da misali a Matta Sura 4 aya 3 zuwa 10. Magana Allah na cewa Shaiɗan ya jarabci Yesu lokacin da Yesu na da bukata na yanzu-yanzu, amma bai bi sha'awar jiki ba. Da menene bukatar Yesu na yanzu-yanzu? Bayan da ya yi azumi kwana 40 da uni 40, Isa Almasihu yana jin yunwa azumi na kwana 40 da uni 40. Lallai yana bukatan abinci. Jiki yana bukatan abinci. Sai Shaiɗan ya zo da dabara irin wadda ya zo ma Isuwa, ya ce ma Yesu, na sani kana da bukata na yanzu-yanzu, wato ka ci abinci don ka tallafi rayuwarka, ka tallafi lafiyarka. Lallai in ka ɗaukaka ni, lallai in ka min sujada, zan baka abinci ka ci ka ƙoshi ka biya bukatan jikinka. Amma ɗaukaka ga Allah, Yesu ya tsauta masa da aya, yace Shaiɗan, ko ka manta? Ayar Allah ta ce mutum yana rayuwa ba da abinci kadai ba, amma ta wurin maganar Allah. Mai sauraro, Yesu ya yi nasara da bukata na jiki. Addu'ata da fatana ni da kai a kullum sa'an da bukata na yanzu-yanzu ya zo, bari mu yi tunani, bari mu mai da martani da aya kamar da Isa Almasihu ya yi, domin mu yi nasara da bukata na yanzu-yanzu. Addu'ana da fatana ita ce, sa'an da bukata na yanzu-yanzu ta zo maka, ka tuna da Isa Almasihu. Shine babban misali, shine babban koyi. Bari mu karanta Korintiya ta fari Sura 10 aya 13. Maganar Allah ta ce, babu wata jaraba da za ta same ku sai irin da mutum ya iya jimrewa da ita. Amma Allah mai aminci ne da ba za ya bari a yi muku jaraba wadda ta fi ƙarfinku ba, amma sai tare da jaraba za a yi muku hanyar tsira. Godiya ga Allah, Littafin Mai Tsarki ta ba mu bege cewa babu wata jaraba ko na yanzu-yanzu ko kowace iri da za a mana jaraba da ita da ba a taɓa yi ma wani ya yi nasara ba. Babu. Don menene sa'an da jaraba na yanzu-yanzu takan zo miki, takan zo maka, sai ka faɗi, sai ka bada kai? Babu. Ayar Allah tana cewa an taɓa jarabtan wani ko wata da bukata irin na yanzu-yanzu, ta yi nasara, ya yi nasara, sun yi nasara, don me kai ke ba za ki yi nasara yau ba? Don me ni da kai ba za mu yi nasara yau ba? Alkawalin da Allah ya yi mana shine, komai jaraba tsananinta na yanzu-yanzu ba zai bari tafi ƙarfinka ko tafi ƙarfinki ba. Ba zai bari wannan jaraban tafi ƙarfinmu ba, domin shi mai aminci ne. Amma sai in mun lura da bukata na yanzu mai sauraro mutane da yawa sun halaka mutane da yawa sun sayar da gonaki don biyan bukata na yanzu sun sayar da gidaje sun sayar da abinci waɗansu ma har sun sayar da ƴaƴansu domin biyan bukata na yanzu ina so in yi abu kaza ina so a ganni da abu kaza ina so a ce nayi kaza bukata na yanzu jiki yana da dandano na bukata na yanzu don me ba za ka samu nutsuwa lokacin da bukata na yanzu ya zo maka ba don me ba za ka yi addu'a ka samu nutsuwa yayin da bukata na yanzu ya zo maka ba Isa almasihu shine babban koyinmu Allah mai alheri ne ba zai taba bari mu fadi muddin idan mun saurare maganarsa domin maganarsa ita ce rai maganarsa ita ce tushen rayuwarmu mai sauraro ko tunaninka ne sa'an da bukata na yanzu ta zo maka ka komo ga Allah domin Yesu ya ce mutum ba da abinci kadai yake rayuwa ba amma ta wurin maganar Allah idan wannan ita ce tunaninka bari mu yi addu'a mun gode ya Ubangiji domin kalmominka da mun ji mun koya game da bawanka Isuwa da ya baras da gadon shi halaliyar shi akan bukata na yanzu ya shiga bauta ya shiga bakin ciki ya lalace Ubangiji da yawa a cikin mu mun riga mun fada cikin jaraba na bukata na yanzu ka komo da mu kai mana gafara mun gode domin Isa almasihu da ya bar mana kwatanci akan bukata na yanzu ka ba mu nasara a cikin bukata na yanzu mun roka cikin Yesu Kristi kai ne mai cetonmu amin
idan ka sami dama domin kai aiki amma baka yi aikin ba ka sami kasawa akan irin baiwa da Allah ya baka da kuma aikin da ya baka a cikin wannan rayuwa duniyar mu a yau ta samu kanta a cikin halin kakanikai domin mutane ba a shirye suke su yi aiki ba abinda muke gani kewaye da mu da muke sha'awan sa da yake kawo mana ci gaba sakamakon aiki ne saboda haka idan kai ma'aikaci ne koko kana da sana'a ya kamata kai wannan sana'an da samun fahimtar cewa idan kai aiki zaka samu riba zaka samu nasara zaka samu abin zaman gari sa'annan dukkan aiki da zaka yi da hannunka bari wannan aikin ya kasance da aminci ya kasance da amfani wanda ko bayyade yayi aiki ba yana daidai da barawo ne koko mai fashi da makami idan ko an dauke ka aiki ne baka yi wanda ya dauke ka aikin ba ka zama daidai da wanda yake masa sata kenan Idan baka yi aiki ba, ka hana duniya koko jama'a da ke kewaye da kai su samu moriyarka. Mu dubi yadda ƙwarƙwasa suke aiki ko kuma cinnaku. Sukan riƙa taimakawa junansu, kowanne da ke cikinsu ma'aikaci ne. Za ka gani idan sun samu wani ƙwaro da ya fi su girma, sukan haɗu tare domin su ɗaga su tafi da wannan taron. Ko da yake rayuwarsu gajere ne, amma za ka ga cewa suna samun amfani suna samun aiki suna nasara mai yawa a cikin rayuwarsu domin sun kasance suna aiki Allah ya baka baiwa domin ka yi aiki idan ko kai aikin nan za ka ga cewa ka samu riba a cikin rayuwarka idan arziki ko dukiya kake nema aiki zai kawo maka wannan zaman banza zaman kashe wando ba shi da amfani idan ka kawar da shi a rayuwarka za ka samu nasara wanda ko bai natsu yayi aiki tun a lokacin da yake da ƙarfi ba idan tsufarsa ta zo zai kasance da dana sani a rayuwarsa saboda haka idan kai aiki mutane za su darjanta ka za ka samu abin biyan bukatanka na yau da kullum ko da me za ka yi ka tabbatar cewa ka yi aiki mai riba
Mai sauraro iya abinda ya sawwaka kenan a shirin na yau ina ba da gaskiya ka samu karfafawa da ginuwa a shirin na yau. Ubangiji ya ci gaba yana karfafa mu a kulla yaumi ya inda za mu ci gaba da sauraro. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com kokuwa adventistworldradionigeria@gmail.com za a iya kuma tura mana da sako a shafinmu na Facebook adireshin Facebook namu shine awr/hausa awr/hausa mai sauraro muna sa idon samun sakonka. Ina godiya zuwa ga ita uwar gida Rahila Ishaya da ta tallafa a shirin a fili na yara. Ina kuma godiya zuwa ga Pastor Matthew Haruna da Pastor Audu da su ma san tallafa. Ba zan manta godiya zuwa ga zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church ba daga garin Kurama a jihar Kaduna ba, Ubangiji ya ci gaba yana bishe ku. A madadina da sauran abokan aiki na, ni ne Ishaya Zakaria. Na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su taɓa rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna da muhimmancin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.